آمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد من أجل ربودية الله سبحانه وتعالى ليداو دمودا شيغ بدا zaman wannan daura mai albarka wanda muke gabatar da shi a wannan cibiya ta alkhairi markazu muawiyati muawiyata bin abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu idan yan uwa suna biye a zama ta ƙarshe mun dauko bayanin bangarorin da alqur'ani mai girma ya tattauna akan su dangane da al-ikhlas manje bangare na farko shine Allah subhanahu wataala yayi bayani a cikin alqur'ani dangane da al-ikhlas yana nufin al-iman wa tauhid bangare na biyu Allah yayi magana akan al-ikhlas yana magana akan tarkur riya shine al-ikhlas fi ta'a sannan bangare na uku Allah subhanahu wataala yayi magana akan al-ikhlas yana batu akan yadda ya kubutar da mutanen kirki annabawa da manzanni da sauran bayin Allah nagartattu daga ububin duniya da azaban gidan lahira da kuma kaidin shedan da kuma irin yadda ya kubutar da kafirai daga azaban gidan duniya lokacin da suka tsarkake addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala misalin da zamu bada shine ce ammal awwal كقوله تعالى كقول الله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وأن آية تنبتوني أكان التوحيد الإخلاص أو أن آية دع الله ودعوه مخلصين له الدين كيرا الله كبوتا مع الله مخلصين له الدين كنا معصص أركك الدين قريشي abinda wannan aya take nufi shine ku bauta ma Allah karkashin imani da tauhidi kaman fadin Allah subhanahu wataala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ddin mukhlishan lahu ddin anan ana nufin ya tsantsanta addini ga Allah subhanahu wataala ba tare da shirka ba ala lillahi ddinul khalis addinin da ya zama an tsantsanta shi ga Allah an tsaftace shi an tsarkake shi ga Allah to shi kadai ne addini a wurin Allah subhanahu wataala da fadin Allah subhanahu wataala qul inni umirtu an abuda Allah mukhlishan lahu ddin duka wannan yana makabato ne akan imani da tauhidi da fadin Allah subhanahu wataala fadu Allah mukhlishina lahu ddin walau karihal kafirun wato ku bauta ma Allah subhanahu wataala kuna masu tsarkake addini gare shi koda ko kafirai sun ki su kafirai su suna fatan ku yi shirka ne ku kafirta kamar yadda suka kafirta wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa to ku tsankake addinin ku ga Allah subhanahu wataala kaman fadin Allah subhanahu wataala huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlishina lahu ddin alhamdulillahi rabbil alamin da fadin Allah wa ma'umiru illa li ya'budu Allah mukhlishina lahu ddin hunafa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima duk wadannan ana batu ne akan ainihin asalin ikhlasi shine tauhidi da kuma imani wannan bai kore a kafa hujja da wadannan ayu kuma akan al-ikhlas fi ta'a ba kamar yadda yake wannan shine tadan magabata kaman turjumanul qur'an sayyidina abdullahi dan abbasin yakan dauki wadansu ayoyi wadanda suka yi magana akan kafirai ko kuma akan babban kafirci sai aje su akan karamin kafirci wannan magabata sukan kafa hujja da wannan amma dai asalin zubin su ana magana ne akan tsantsan addini da tauhidi da imani shi kuma na biyu ayoyin da suke magana akan ikhlasi a cikin da'a ga Allah wato barin riya da san asani ko neman yabo ko neman suna kaman fadin Allah subhanahu wataala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada duk wanda ke kwadayin ya sadu da Allah saduwa te kyau falyamal amalan salihan to lalle yayi aiki mai kyau shine aikin da ya dace da koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallama wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada kuma kada ya kuskura ya shirka da Allah subhanahu wataala komin kankantansa wato shirka a nan gurin abin da ake nufi shine kada yi riya a cikin aikace-aikacen sa na alkhairi da fadin Allah subhanahu wataala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura wannan Allah yana hakaito labarin mutanen kirki wadanda suka dace da gidan aljanna cikin sifofin su sai Allah ya ce yut'imuna at'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi akan su karan kansu suna san abinci ba sun gaji da shi bane ko kuma ala hubbihi akan wanda za a ba abincin shi ma yana san abincin sukan ciyar da abincin su ala hubbihi miskinan sukan ba miskini wa yatiman sukan ba marayu wa asiran sukan ba kamammun yaki marasa galihu kuma suna fadin innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran mun ciyar da ku ne saboda girman Allah muna nufin kawai daraja ne a wurin Allah la nuridu minkum jazaan wala shukuran ba ma nufin godiya ko kuma wani sakamako daga gare ku za ku ji a wadansu ayoyi akan kawo liwajhillahi to mu a Hausa in ka ce ya nufaci fuskan Allah ma'anan ba ta fitowa sosai amma ba muna kauce mu wannan fassaran duk muna kore mu Allah fuska bane Allah yana da fuska tunda ayoyin alqur'ani mai girma sun tabbatar hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar amma wurin fassara ne a irin lahajan Hausa in ka ce kai aiki dan fuskan Allah da dama bahaushe ba zai gane me yake aiki dan fuskan Allah ba amma in ka ce mishi kai aiki don Allah to ya gane abin da kake nufi kila an fahimci matsalan da kyau to ana uku kuma kai ikhlasillahi ta'ala man sha'a min ibadihi al-anbiya wal mu'minin kama qala ta'ala wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar Allah ya ce ka ambaci annabawa mubayin mu nagartattu kaman annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaqub Allah ya ce ulil aidi wal absar masu karfi wurin ibada ga Allah subhanahu wataala kuma wal absar masu basira a cikin addini wato sai Allah subhanahu wataala ya sifanta annabawansa da sifofi guda biyu wanda yake shine kaidoji na cin nasara al ilmun nafi'u wal amalu salih al ilmun nafi'u tunda Allah ya ce wal absar suna da basira a cikin addini suna da ilimi mai yawa duk abin da za su yi na addini to akan haske daga Allah suke yin shi to sai kuma yace ulul aidi masu karfi gurin bautan Allah subhanahu wataala wa innar rukunne guda biyu jama'a duk mutumin da ke neman ya ci nasara sai ya hada su sai ya hada su sai ya sami al-ilmun nafi'u da al-amalu salih kuma su ne as-siratul mustaqim da Allah subhanahu wataala yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya kishiyanci as-siratal mustaqim da dabi'u guda biyu shine tafarkin wadanda Allah ya fushi da su sune al-yahudu sun san gaskiya amma sun juya mata baya kaga suna da al-basira amma babu al-ibada sai kuma ad-dallin sune tafarkin kristoci masu bautan Allah akan jahilci so kuma jahilai ne amma ga ibada to duk waɗannan hanyoyi ne na bata ko dai mutun ya bauta ma Allah ba tare da ilimi ba ko kuma mutun ya sami ilimi ya ki aiki da ilimin sa hanyoyin bata ne to me ya kubuta daga wannan shine mutun ya sami al-ilmun nafi'u wal amalu salih ga ilimi mai amfani sannan kuma ga bautan Allah to idan mutun ya hada wannan ya samu as-siratal mustaqim shine kuma tafarkin annabawan Allah da manzanni gashi ma anan Allah ya gaya mana sifofin annabawansa kenan annabi Ibrahim annabi Ishaq da annabi Yaqub da sauran ma annabawan da ba a fadi ba sai Allah ya ce inna akhlasnahum shine mahalli shahid sai ya ce Allah ya ce mun tsarkake su bi khalisatin da wata irin tsarkaka babba tsarkaka ta musamman mai girma mecece wannan tsarkakan zikrar da Allah ya ce mun cusa tunanin ranar tashin alkiyama a cikin zukatansu yan uwa wannan na daga cikin surura na imani duk wanda ba a gwama imanin shi da tunanin gidan lahira ba imanin shi ba zai rumu ba imanin shi ba zai haifar da amfani ba imanin shi ba zai hana shi banna ba amma duk wanda ke tunanin saduwan shi da Allah ranar tashin alkiyama wanda ke tsoran inna fi zalika la'atan liman khafa azab al-akhirah wanda ke tsoran gidan lahira zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud to duk wanda ke tunanin gidan lahira to dole wannan ya zabarar da shi ta kusantan Allah da kyawun aiki dole wannan ya dankwafe shi daga aikata munanan aiki shine sai ga idan mutun na tsoran gidan lahira sai wayan ka tafada hannunka amma sai ya tsanta sai ya kira ka a waya ce maka ga wayanka a hannuna ka zo ka karba ginka ba zai zo dakin ka ya dauka ba ya tsanta ne akan hanya ba zai ce ya samu ganima ba zai nemi inda kake baka idan dukiyanka ya shiga hannunsa yana Allah Allah ya kubuta bashi ne ajiya ce ka bashi yana Allah Allah ya kubuta saboda ya san akwai babban bala'i ranar tashin alkiyama ga wanda ya jima Allah da haƙin wani to duk wanda Allah ya azurta shi da tunanin gidan lahira to wannan rukuni ne daga cikin rukunin da ke karfafan imanin bawa shi yasa a mafi yawan gurare a cikin alqur'ani zaka ji Allah yana gwama imani da Allah da ranar tashin alkiyama a farko farko a cikin suratul baqara alladhina yu'minuna bil ghaibi menene yake cewa alladhina yu'minuna ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سنرى كين يقيني أكن ران تاشم القيامة سبود تون دوكو دوكو الأورا كأكن أبين ديكي إن كان تنانيشي زي جتا مكا زوشي ركا زي جتا مكا نبي أنكا zai baka lasisin kyakkyawan mu'amala da abokan zamanka ba za ka cutar da matanka ba ko ta sani ko bata sani ba mata ba za ta cutar da miji ba ko ya sani ko bai sani ba ba za ka cutar da mai maka hidima ba ka danne mishi haƙi ko wani mai rauni ka danne masa haƙi ko shugaba ka zalunce shi in kana tunanin matsalolin gidan tashin alkiyama zuciyanka za ta yi tsarki za ta yi tsafta kuma kowa zai mu'amala da kai yana madalla da mu'amala da kai shine sai ga har sai ka fifita ka hakura da haƙinka saboda haƙin dan uwanka ya kubuta akwai wani bawan Allah muna zaune da shi a cikin gari duk juma'a muna sallah tare da shi sallan juma'a shi mutane wasu suna daukan shi mahaukaci ne haka ake daukan sa to amma wannan bawan Allah babban abin da yake tsoro a duniya shine ranar tashin alkiyama da azaban wuta an yi musu gado lokacin da mahaifinsa ya rasu da aka bashi na sharaban ya zo masallaci da magriba sai ya ji ana karatu cewa duk wanda ya ci haƙin dan uwansa ta kaguda to ranar tashin alkiyama zai dauki wannan ta kagudan za a haƙa shi har ya kai ƙasa ta bakwai za a cura shi a dora mishi shi zai dakon shi ranar tashin alkiyama ka san bala'i ya kare wannan bawan Allah da ya ji wannan ya zo yana shishika yana faɗin ni dai don Allah a ji a auna kowa ya je cire haƙin shi in ma ni ban samu wallahi na haƙura ya ce saboda wallahi ne ba zan iya ɗaukan wannan nauyin baranin tashin alkiyama lokacin da akwai lokacin da mun yi wata khutba akan a masallacin juma'a sai muke batun cewa gidan aljannan Allah sababin shiganta shine sai wanda ya aiki sai wanda ya aiki tunda haka qur'ani ya kawo udkhul jannata bima kuntum ta'malu sharadi ne ko kuma in ce sababi ne na shiga aljanna to ashe shi bai fahimci bayanin ba shi sai yana fahimtan ana nufin aikin gwamnati haka ya zo guri na yana kuka ya ce to mala bakar ni gashi ba na aiki kuma gashi an ce ba za a shiga aljanna ba sai ana aiki sai mutum yana da aiki na ce masa ba wannan aikin Allah ke nufi ba aikinka na imani da wannan sallan da kake yi da zuwa makaranta da kake yi shine aikin da Allah subhanahu wataala yace alhamdulillah yanzu kenan zan shiga aljanna nace zaka shiga aljanna da yardan Allah to wanda ke tsoron gidan lahira zai takura ka akan cin haƙoƙan jama'a da yawa zai takura ka akan ba za ka yi banna ba kuma zai zaburar da kai duk abin da ka ji an ce akwai girma a wurin Allah saboda ka yadda da ranar tashin alkiyama to za ka yi to mahalli shahid dai shine inna akhlasnahum Allah ya amfani da lafazin al-ikhlas akhlasnahum bi khalisatin dhikrar dar hakan Allah ya ce walqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadhalika linasrif anhu su'a wal fahsha'a innahu min ibadina al-mukhlasin Allah ya ce mun tsamar da annabi Yusuf daga asu mummunan aiki wal fahsha da alfasha me yasa inna min ibadina mukhlasin saboda annabi Yusuf yana daga cikin bayin da muka tsarkake zamu ji a gaba kadan duk inda kaga lafazin al-mukhlas a cikin alqur'ani to akwai qira'an malaman da suka kashi al-mukhlis kamar ibnu kafir da abu amr da ibnu amir duk inda kaga alqur'ani yazo da al-mukhlasina ko ina yake a cikin alqur'ani mai girma to ibnu kafir da abu amir da abu amr da ibnu amir su sun karanta shi al-mukhlisina shi yasa malaman tafsiri in sun zo bayani akan al-mukhlisina sai su ce alladhi akhlasahumullahu bi ikhlasihim ikhlasin da suke da shi sai sanya Allah shi kuma sai ya musu ikhlasi wato suna da ikhlasi tsakankanin su da Allah shi ma sai Allah ya musu ikhlasi ya tsamar da su ya tsarkake su to annabi Yusuf Allah ya ce Allah ya tsamar da shi daga alfashani saboda kasancewar shi min ibadina mukhlasina masu ikhlasi sai shi kuma Allah sai ya tsamar da shi wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan shi ma a wata qira'an mukhlasan mukhlasan qira'an nafi'u ne da kufiyun asim da hamza da kisa'i to amma sauran qurra'u sab'a sun karanta innahu kana mukhlasan annabi Musa ya kasance mai ikhlasi wa kana rasulan nabiyya da fadin Allah subhanahu wataala qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin ko al mukhlasin al mukhlasin shedan ya bugi kirji yace ya Allah tunda ko kabatar da ni ni kuma nayi rantsuwa da kai cewa sai na bata musu addini a ban kasa sai na kakkawuta musu banna sai na batar da su ga baki daya amma sai iblis ya togace ya ce illa ibadaka minhum al mukhlasin ko al mukhlasin amma bayin ka wadanda suke da ikhlasi sun fi karfi na wannan yana nuni akan masu ikhlasi irin yadda Allah subhanahu wataala zai tsamar da su daga kaidin shedan ko kuma irin aw ikhlasul kafiri ne min al-uqubatud dunyawiyya lamma akhlasu lahu ad-du'a kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din yana magana akan mushrikai ne yace yayin da suka hau cikin tekuna suka hau manyan jiragen ruwa da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din sai yake kira Allah suna addu'a mukhlisina lahu ad-din suna tsarkake addu'an su ga Allah ba sa shirka a wannan lokacin sai dai su koma ya Allah ga mu gare ka ya Allah mu bayinka ne ya Allah ka tsamar da mu amma falamma najahum ila albarri idha hum yushrikun amma in Allah ya tsamar da su zuwa ga tudu sai su dora kuma yin shirka da Allah wato kenan idan za su yi addu'a to ba za su sa shirka da Allah ba sai su tsantsanta addu'an su zuwa ga Allah shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya karbi wannan addu'a sai ya tsamar da su wannan yana alamta maka ashe zaka ga waɗansu mutane suna shirka da Allah za su je kabarbara suna roƙon wanda ke cikin kabarin ya biya bukata ba sa roƙon Allah sai su roƙi wanda ke cikin kabarin ya biya bukata sai kuma kaga bukata ta biya to me ke faruwa shin Allah yana son wannan muguwar addu'an da suke yi ne ko ko waɗanda suke kwanci a cikin kabarin suna amsa addu'a ne kaga duka guda biyun nan babu su al-imamu ibnu qayyim a cikin ighafatul lahafan ya kawo wannan mas'ala ya tattauna akan ta yace abin da ke faruwa Allah subhanahu wataala shine ar-rabb rububiyyar Allah ta hada kowa da musulmi da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza da wanda ya ikhlasi da wanda ya kafirci duk rububiyyar Allah ta hada su to shi kuma Allah yana da wata ka'ida daya duk wanda ya roko da iqrari abba amma yujibul muttar idza da'ahu duk wanda ya roki Allah yana cikin iqrari shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya biya mishi bukatarsa roƙon wani Allah ari'i ne, shirka ce, baƙuwa ce. Koda mutum yana roƙon wani Allah a lokacin da yake roƙon wani Allah, wallahi zuciyarsa ta sakankance cewa al'amura duka suna hannun Allah ne. Domin ya tabbatar da Allah shike kasha, shike rayarwa, shike bada lafiya. Koda ya kasa furtawa da baki saboda kafirci, amma zuciyarsa tana sakankancewa da wannan. Irin yadda zuciyar Fir'auna ta sakankance, wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwan. Fir'auna duk da kafircin shi, zuciyarsa ta sakankance ga Allah cewa Allah shine Ar-Rabb, shine Ilahul Haq. Amma girman kai yasa ya kifartawa. To gurbacewan zuciyar bawa tana iya ta boye wannan wato abinda zuciyarta sakankance a kanta. Mutum yana furta kalmomin shirka, yana roƙon wani Allah, amma a wannan lokacin zuciyarsa mutsarra ce ilallahi, tana nan tana matsanancin kwaɗayin Allah ya biya buƙata. To shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya amfani da wannan rububiyyar tasa da wannan iqrarin da bawa ke ciki, sai ya biya buƙata. Kila an fahimci wannan matsalan da kyau. Wannan yana da mahimmanci domin zaka ga da dama masu zuwa bautan kabarbara da masu bautan gumaka, sai kaga suna addu'a, sai kuma kaga buƙatarsa tana biya. To me ke faruwa? To irin yadda Allah subhanahu wataala ke mu'amala da bayinsa kenan a matsayin Ar-Rabb. Saboda Ar-Rabb shine wanda ke renan bayinsa da cinsu da shansu da iskan da ake basu da dukiyan da ake basu da duk wani abin da suke moriya a duniya, duk yana karkashin rububiyar Allah ce subhanahu wataala. To wannan sai yana nuna maka cewa mushrikai idan sun shiga cikin jirgin ruwa sai su dora su yi ta'addu'a da ikhlasi, amma lokacin da Allah ya kubutar da su zuwa ga tudu kuma sai su dora shirkin su. To ya ne abin ke faruwa? Wannan ayan ta kawo mana shi a dunkule ne, sai wata ayan sai ta gaya mana shi a fayyace. Sai yake cewa hatta idza kuntum fil fulki, har lokacin da kuka shiga cikin manya-manyan jiragen ruwa, wajaraina bihim bi rihin tayyibatin, jirgin ruwan nan tana gudu da su a cikin teku, tana gudu da su a cikin teku da iska mai daɗi. A lokacin iska yana daidaite, baya kadawa gabas ko yamma, iska yana da daɗi a lokacin nan. To ana cikin wannan, wa farihu biha, suka yi farin ciki suna jin daɗi, kwale-kwale ko jirgin ruwa na tafiya daidai wa daida, ba ambaliya, ba tsoron kifewa a cikin ruwa. To ana cikin wannan hali ne, ja'at harihun asifun, sai wata iska kuma mai bala'in kadawa sai kuma ta taso, waja'ahumul mawju, sai raƙumin ruwa ya rufe su. Wato irin yadda zaka ga ruwa yana tambal tambal, kaga jirgin ruwa tana sama tana ƙasa, akwai lokacin da sai jirgin ruwa ma ta nitse a cikin ruwan, sannan sai Allah ya fito da ita. Wanda ke kallon sirrura na ruwa da irin yadda manya-manyan jirage suke tafiya a cikin ruwa yana gani irin wannan. To a irin wannan lokacin, waja'ahumul mawju min kulli makanin, ko ta ko ina, ta gabas, ta yamma, ruwa ga baki ɗaya yana tambal tambal, ga kuma iska mai kadawa. Wa zannu annahum uhita bihim, a lokacin nan sun sakankance cewa to yanzu shikenan an riga an kewaye su, an musu shigo shigo ba zurfi, shikenan za a halakar da su. To a wannan lokacin kafirai da Allah mukhlisina lahuddin sai su dora addu'a ga Allah, suna masu ikhlasi a cikin wannan addu'a tasu, sai su koma suna cewa la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin, ya Allah in dai ka tsamar da mu daga cikin wannan hadari da muke ciki, baka nitsar da mu mun halaka ba, to ya Allah lalle lalle za mu kasance cikin masu godiya, za mu kasance mu bauta maka kai kadai, baka da abokin tarayya. Amma falan ma najam fa idza hum yabghuna fil ardi bighayri alhaq, ya inda kuma Allah madaukan sarki ya tsamar da su, sai su koma kuma su ci gaba da ainihin wannan kafirci da ainihin wato wannan kangarewa da suke ma Allah. To wannan duka mun kawo waɗannan ayoyi ne domin su zama misali akan janibin da alqur'ani mai girma ya yi bayani akan ikhlasi a cikin sa. Ko da ya kasance yana magana akan tauhidi da imani, ko ya kasance yana magana akan ikhlasi a cikin aiki wato ainihin barar yake nan, ko kuma ya kasance yana magana akan inda ya tsamar da nagartattun bayi na daga annaba da manzanni da waliyan Allah, salihan bayin Allah, ko kuma irin yadda Allah ya tsamar da kafirai daga azabin duniya yayin da suka yi ikhlasi. سيتشي ففي هذه السطور سوف نتحدث عن الإخلاص ومضموناته إن شاء الله من وجوه متعددة أنت كي تتنكر من ذا سزو غامي مغانا أكان إخلاصي دكما إنين أبندك ونشدشي تبسكوكي مبنبنتا الأول فسكا تفركوشين تعريف الإخلاص منين أكيني في دي إخلاصي ما لم يسكتش على الإخلاص في اللغة أهرش الله ربشي أنا نفن تصفية الشيء وتهذيبه وتنكيته شيني أتسارك كأب أتسابت تشيشي أكالك ألتاشي شيني معنى الإخلاص أهرش الله ربشي أتسارك كأب أتسابت تشيشي أكومك ألك ألتاشي زمغا ينينك ألي ينا برج ما سكالو يا زممي بنش أوا أنا شوى خلص الشيء خلص الشيء من الشوائب إذا صفى هو خلص الشيء من الشوائب إذا صفى أكن شيء خلص الشيء وأنا أبو يا سركك خلص أكن أنفند لفظن الإخلاص إذا صفى إذن يزمن سبت تتشي سركك كي سيأتشيتو خلص وأخلص الشيء أكن شيء متن يا سركك أبو بمعنى أصفاه يا سبت تتشي وأنا قاه ya kuma sarkake shi min shaubihi daga dukkan abin da zai iya kasanta shi in aka ce al-mukhlisu ana nufin alladhi wahada Allah ta'ala khalisan wanda ya sarkake Allah subhanahu wa ta'ala a wurin imanin sa ko kuma a wurin aikin sa in aka ce al-ikhlas al-mukhlis wanda ya sarkake Allah bai shirka da Allah ba sannan kuma bai nafaci wannan Allah ba a cikin aikace aikacen sa al-mukhlas shi kuma alladhi akhlasahu Allah waja'alahu mukhtaran khalisan min ad-dunas in aka ce al-mukhlas shine wanda Allah ya zabe shi ya tsarkake shi ya maida shi zababbe a wurin sa ya tsarkake shi daga dukkan kazanta da najasa kazanta da cututtuka na zuci duk azanta da cututtuka na gababba to irin wannan mutumin sai a ce al-mukhlas kamar da muka karanta a ayoyin wadancan annabawan Allah innahu kana mukhlasan wato Allah ya tsarkake zuciyarsa ya kuma tsarkake dabi'unsa da halayensa Allah ka sanya mu cikin wadannan mutane al-mukhlasin alladhina akhlasu al-ibadata lillahi al-muwahhidun al-mukhlasin alladhina akhlasahum Allah ta'ala al-muhtarun wannan shine ta'rifi na al-ikhlas ko al-mukhlis ko al-mukhlas ko al-mukhlisin ko al-mukhlisin kamar yadda malaman larabci suka tabbatar idan aka zo ana bayani akan al-ikhlas shar'an me ake nufi da al-ikhlas a shari'ar musulunci yace wa qad ikhtalafat ibaratul ulama fil murad bihi shar'an malamai kalmomin su ya sassaba sai dai ma'ana ɗaya ne kila huwa al-qasd bil ibadati ila an yu'bada al-ma'bud biha wahdahu ta'rifin farko saka ce abinda ake nufi shine a fuskantar da ibada a bauta ma wanda ya cancance ta shi kadai ba shi da abokin tarayya kaga wannan al-ikhlasu fil iman kenan al-ikhlasu fit tauhid shine ma'anan tauhidi na shine ma'anan al-ikhlas an faci wanda ya cancanci bauta abuta mishi kadai a asalin imani haka nan kuma a cikin da'a na ibadu da ake ma Allah subhanahu wataala wannan shine ma'anan al-ikhlas faqila ko waqila aka ce ya kamata ya zama waqila ne ba faqila ba aka ce huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasd fi ta'a shine a kadaita Allah shi kadai anface shi shi kadai a dukkan aikin da za a yi na da'a zuwa gare shi duk wani aiki da ya tabbata da'a ne ga Allah to anface Allah shi kadai za a gane aiki ya zama da'a ga Allah idan aka fahimci Allah yana son wannan aikin kuma ya yarda da shi Allah ya yi alƙawarin kyakkyawan sakamako akan shi ko kuma zai tunkuɗe mu wanda ya aikata wannan aikin wani mummunan abu a duniya ko a lahira to wannan aikin ya zama da'a ga Allah to irin wannan aikin ya wajaba a kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aikin. A wata maganar aka ce tasfiyatul fi'ili an mulahazatil makhluqina, shine duk aikin da zaka yi ka tsarkake shi daga gani ko kula ko la'akarin waɗanda suke rayayyu ababen halitta, shine ma'anar al-ikhlas. Duk aikin da zaka yi ka tabbatar ka tsarkake shi daga la'akari ko gani ko kula na waɗanda suke ababen halitta. Yayin da zaka yi aikin da yake da'a ne ga Allah, ba ruwanka da waɗansu bayin Allah sun gani ko basu gani ba, sun yi la'akari da shi ko basu yi la'akari da shi ba, sun fahimci kana wannan aikin ko basu fahimta ba, wanda kai yadda yana kallon wannan aikin shi kadai kake nufata shine Allah. Wanda kai yadda ya san ninyoyin bayi shi kadai kake nufata shine Allah. Wanda kai yadda zai iya amfani da kai ko tun kudi maka sharri shi kadai kake nufata shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila Allah taquluba ala amalika shahidan ghayra Allahi wala mujaziyan siwahu. A wani kaulin aka ce shine kar ka nufaci wani mai kallo ya kalli aikinka ko wani mai sakamako ya maka sakamako a aikinka ko ma bayan Allah. Duk wani sakamako da wani zai maka to ka cire shi a cikin tunaninka. Sakamakon nan ko zai baka ɗan shi ne ka aure ta, ko zai baka kuɗi ne, ko zai baka wani matsayi ne, ko zai baka wani yabo ne ya yabe ka, ko zai tunkuɗe maka wani zargi ne, to kar ka nufaci wannan. Gabaki ɗaya kai watsi da wannan, kawai kai Allah kake so ya gani, shi kake so ya gani ya yaba ya maka kyakkyawan sakamako a kai, ya ambace ka fil mal'il a'la. Idan Allah ya ambace ka a cikin al-mala'il a'la ka ci riba ka ci nasara, ko ba a ambace sunanka a bayan ƙasa ba ka ci riba ka ci nasara. Allah ya ji kan babban malami a Sheikh Muhammad Aminu Shinkidi lokacin suna cin halin dalibta. Kun san dalibai suna da ɗabi'u daban-daban a hanyarsu na neman ilimi, sai aka shirya wata musabaka a kan a rubuta wani littafi a cikin waƙi. To sun yi musabakan, a Sheikh Muhammad Aminu Shinkidi shi ya cinye musabaka da ya rubuta wannan littafi da ya sa mishi suna Khalisul Juman. To bayan an tashi daga marhala na dalibta an koma marhala ta malanta, sai ya ɗauki wannan littafi ya ce wannan littafi ba a rubuta shi don neman yardan Allah ba, sai ya haƙa ƙasa sai ya rufe wannan littafin. Har yau littafin ba shi a duniya, sai dai an san sunan shi. Shi yasa babban limamin Makka wanda ya ritaya, Shurain, da ya ɗauki littafin tafsirin Sheikh Muhammad Aminu Shinkidi Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an, ya tsatso duk wani abu da ke da alaƙa da aikin haji daga Adwa'ul Bayan, sai ya sanya ma littafin suna Khalisul Juman, sai ya ce na yi wannan ne ina fatan Allah ya sa ya zama makwafin littafin can da malam ya binni a ƙasa. Saboda shi Sheikh ya ce wannan littafi ba an yi shi don neman yardan Allah ba, an yi shi ne don neman suna, musabaka ce tsakankanin ɗalibai. To Allah ya ji kan malamai na Allah. To muhalli shahidai shine cikin ma'anonin ikhlasi shine kar ka nufaci aikin ka wani mai kallo ya kalla. Duk aikin da ake ma Allah kar ka nufaci wani mai kallo ya kalla, ko wani mai ji ya ji, ko wani mai sakamako ya saka maka, sai dai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Yace at-ta'rifatu mutaqaribatun yakmulu ba'daha ba'dan, duk wannan ta'rif din duk kusan abu ɗaya ne sai dai wani na cika wani. Wa madaruha, babban dai sakon da ke ciki wa madaruha an ni ba ai bane an babban sakon da ke ciki an yuridu al'abdu bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna ayyi shay'in akhar babban dai abin da ake so ka gane duk da'an da za ka yi ma Allah ko a asalin imani ko kuma a cikin aikace aikace na da'a to ka nufaci Allah subhanahu wata'ala shi kadai ka kore wanda ba Allah ba ka kore duk wani abin da yake koma bayan Allah min riya'in kar ka yi aiki domin wani ya gani wa sum'atin ko ka yi aiki don wani ya ji wa min tasanni'in lima khaluqin ko kai ta wani filike da ka haɗi firi don wani halitta ya gani ya yaba a wukta sabi mahmadatin inda nas ko kuma ka yi don ka samu wani yabo a wurin mutane au mahabbati madihin ko ka samu wani yabo min al-khalq daga talikai ga baki daya au ardan za'ilan ko kuma din ka samu wani romo mai gushewa daga cikin roman duniya لذا قال ابن القيم معلقا على القول بأن الإخلاص تصفية العمل عن كل شوب الإمام ابن القيم لذوينا تعليقي أكن تعريف دأكي مع الإخلاص شيواشين تصفية العمل من كل شوب أبين دأكي نبيد الإخلاص شيني كسرك كأيكين كا دق دكا وانا أبين دزي باتش دو وانا أبين دزي جامش قورا zai jawo mishi abin nan hayaki zai jawo mishi wani tsatsa zai jawo mishi wani gurbata ko baci to ka tsarkake aikinka daga wannan shine ma'anar al-ikhlas al-imam ibn qayyim yace ai abinda ake nufi la yumazuju amalahu ma yashubuhu min shawa'ir iradatin nafsi shine ka tsarkake aikinka daga dukkan abin da zai gurbata wannan aikin na daga buƙaci na zuciya imma talabu tazayyun fi qulubil khalq ka tsarkake zuciyarka in zaka yi aikin alkhairi zaka yi da'a ga Allah kar ka zama kana neman ka kawata kanka ne a cikin zukatan mutane kana neman ne mutane su rika kallanka kallo na girma kallo na fifiko kallo na ilimi da makamantan wannan wa imma talabu madhihim ko kuma kana neman su yabe ka wal harab min dhammihim ko kana neman ka kubuta daga zargin su aw talabu ta'zimihim ko kana neman mutane su rika girmama ka ka miƙe kana ta neman ilimi amma kuma kana neman ne mutane su rika girmama ka aw talabu amwalihim ko kuma kana neman dukiyansu aw khidmatihim ko kuma kana son ne kai ma yanzu a rika maka hidima kai ma ka zama yanzu authority kana ba da umarni sai dai ka ce wani zo kai kaza wani barka ba wannan dalilin ya sanya kai wani aikin alkhairi neman ilimi ne ko haddan alqur'ani ne ko wani abu mai kama da wannan wa mahabbatihim ko kuma dai kai kana son kuma mutane su soka wa qada'ihim hawaijihi ko kuma kana son ne kawai ayta biyan maka buƙatu aw talabu mahabbatihim lahu aw ghairi dhalik haka al-imam ibn al-qayyim ya fadi a cikin littafinsa Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inshallah Allah salamatu wal afiya al wajibu ala al insan an yaqsada bi iradatihi wa amalihi abin da ya wajaba akan kowane mutum shine ya fuskantar da ninyoyinsa da aikace-aikacensa wa aqwalihi da zantuttukansa wasa'ir tasarrufatihi da sauran wato duk wani motsi da yake yi a duniya da motsin shi da rashin motsin da zancen shi da rashin zancen da yin aiki da barin yin aikin da kyautan shi da rashin yin kyautan da dariyan shi da rashin yin dariya da kukan shi da rashin yin kukan kai duk wani abu da ka sani kana gudanar da shi a duniya to abin da yake wajibi shine ka fuskantar da shi kana neman wajhi Allah ta'ala ghayra suwahu wa ma'ana zalik abin da ake nufi da wannan annahu ya'mal shine bawa ka daure kai aiki wa yukhlis lillahi kuma ka tsarkake aikin ka ga Allah kai aiki kuma ka tsarkake aikin ka ga Allah wala yajuzu an yatruka al'amal kar ka ji irin waɗannan bayanan ka ce to zaka daina yin aiki bi za'mi annahu yakhafu min ar-riya kariya cewa kai kana tsoron yin riya lihaza qala al-qadi iyam so saboda wannan ne al-qadi iyam yake cewa tarku al-amali min ajli an-nas riya ka bar yin aikin alkhairi ka bar yin da'a ga Allah wai dan kana gudun kar mutane su yabe ka to riya ne wal'amalu min ajli an-nas shirkun kai aikin kuma duk mutanen shirkan duddi abu ne wal ikhlasu an yu'afika Allah minhuma ikhlasi dai shine Allah ya warkar da kai daga waɗannan cututtuka guda biyu kenan dai tilas ayi aiki jama'a kuma tilas a tsarkake aiki ga Allah tilas ayi aiki tilas kuma a tsarkake aiki ga Allah ba zai yi ka ce to tunda dai abubuwan haka suke bari in haƙura da neman ilimi a'a tilas ka nemi ilimi kuma tilas ka yi ikhlasi ba za ka ce tunda abin haka yake bari in haƙura da nafilfili bari in haƙura da ka haddan alqur'ani ko kyautata karatun alqur'ani ba za ka ce za ka haƙura da wannan ba tilas ka karanta qur'ani kuma ka kyautata karatun alqur'ani kuma tilas ka nufaci Allah subhanahu wata'ala da aikinka المؤمن لا يغير ثناء الناس شي مؤمني يبان متاني باسا canza mishi mafuskanta wala yagtaru bidhalik kuma in mutanen suna yaban shi baya guduwa da haka ba za su canza mishi mafuskanta ba ba kuma zai rudu da abin da suke fadi ba sayyidina abubakar an taba yaban shi a gaban sa سيدنا أبو بكر يفضل ودنس كلمومي اللهم غف اللهم اجعلني خيرا مما يقولون وغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون هكا إن ونن كلمة نجا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أو نكست ناشي أنزو أن يديشي يفشي لكوكا yana fadin cewa ni ba zan fadu wani abu face abin da babban sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fadi lokacin da aka yi bishi a gaban shi haka ne jar al-allama bin bas shi ma yana ta kuka an yabe shi a gaban sa yana cewa wallahi lastu kadhalik wallahi lastu kadhalik wallahi lastu kadhalik haka ne jar al-allama bin usaymin wani matashi ya zo da wata kasida ya fara karantawa akan yaban shi yace dakata 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 ya tsaye fada akan irin wannan to mummuni kenan yaban mutane ba zai canza mishi fuskanta ba kuma zai rudu da abin da suke fadi ba ballantana ƙara mishi wani marere cewa ya ƙara mishi wani kintsi a cikin wani abin da yake yi da yake ma Allah subhanahu wataala ba sai zo karatun Qur'ani mai girma idanuwan mutane ya sa ya ƙara marere cewa ba sai zo nafila ko sallah ya ƙara marere cewa ba sai zo zai bada sadaka idanun mutane ya sa ya ƙara ambaliya ba ko da mutane a wurin ko ba mutane a wurin zai aikin shi shi yasa cikin ta'arifin ma da suka yi ma al-ikhlas akwai ta'arifin da bamu kawo shi nan ba amma suna cewa al-ikhlas shine ka dauka duk mutane matattu ne kawai a gaban ka duk mutane kawai ka dauka mata tuni. To yanzu in ka je gaban gawa za ka wani aiki dan gawa ya ji ko ya gani ko ya be ka, ka dauki mutane kaman wannan katangan, kaman wancin itaciya, kaman wancan dutsa, haka kawai ka dauki mutane, kaga wannan zai baka ƙarin samun sukuni cikin al'amura. Qala Ibn al-Jawzi, al-Allama Abdurrahman Ibn al-Jawzi yake cewa tarkun nazari ila al-khalq, kake kallon mutane yayin da zaka yi aikin alkhairi, wa mahawli jahi min qulubihim bil amal, kuma ka goge neman suna ko neman yabo a cikin zukatan mutane da aikin da kake yi, ka goge wannan kawai, ka goge shi zuciyanka ta goge neman yabon mutane da aikin da kake yi, wa ikhlasul qasdi, sannan kuma ka getta kai ikhlasi a cikin nufinka, niyyanka ka fuskanci Allah, wa satrul hali, ka satarta aikinka na alkhairi gwargwadon hali, huwa alladhi rafa'a man rafa'a, wannan shine ya dauka wanda ya samu daukaka a wurin Allah, da wannan kadai ake samun daukaka a wurin Allah yan uwa. Qala Ibn al-Uthaymeen, al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yake cewa fa Allah Allah ayyuhal ikhwatu bil ikhlas lillahi, yace ya ku yan uwa ina gama ku da Allah, ina gama ku da Allah, ku kula da al'amarin ikhlasi ga Allah, sai dai wa alam anna shaytan qad ya'tika inda iradati amal alkhair, amma fa ka sani cewa akwai yawan shaytan zai zo maka yayin da kake nufin aikin alkhairi, fa yaqulu sai ce innaka ta'malu hadha riya'an, sai shaytan ya zo maka da wani kofan sharri, kuma sai zo ya fara gaya maka wannan aikin ka kyale shi kawai, wannan aikin ma fariya zaka yi, fa yahbitu himmataka wa yuthabbitaha, sai ya dakushe maka himmanka, sai ya dakusar da kai. Al-Allama bin Uthaymeen yace fala taltafit ilayhi, kada ka kalli wannan, kar ka juya maka waiwayi shaydan, fala taltafit ila hadha, kar ka kalli wannan maganan da shaydan ke saka maka, wala tuqihu, kar ka yi shaydan da'a, bal i'mal, kai bawa ka saki jiki kai ta aiki ga Allah kawai. Har akwai daga cikin zantuttukan magabata suna cewa cikin yadda zaka yi maka kare kanka daga shaydan shine idan kaga shaydan na neman ya kawata maka wannan, to ka yawaita aikin alkhairin, ka yawaita aikin alkhairin, a wannan lokacin shaydan kuma sai ya kyale ka. Al-Allama bin Uthaymeen yace fa hadha alwaswas alladhi adkhalahu ash-shaytan fi qalbika la taltafit ilayhi, yace wannan waswasi da shaydan ya kawata shi a cikin zuciyarka, to kada ka waiwayi wannan. A gurin sauke lamban an sa na ɗayan, amma ga na ɗayan can a cikin wancan shafin, wannan ya kawo wannan magana a cikin sharhi Riyadus Salihina, ga yanan kamar yadda muka kawo. To ina ga bari mu dakata a nan, ko kuma bari mu ƙarishe wannan gaban tukuna, sai cikin ta'liqin da muka yi muka ce ghaira anna al'amala kullu mastatara mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u kana arjali al-qabul wa azu fil ikhlas, sai dai mu sani cewa fa duk aikin da shari'a ta so a boye, to boye shin to yafi ba da lasisin ka samu cikakken ikhlasi kuma Allah ya karba. Akwai aikace aikacen da Allah bai ce a boye su ba, kaman sallan jami'i Allah bai ce a boye ba, ka fito kai tarayya da mutane warka umma ar-raki'in, ko ba haka bane, kamar umunni da abu mai kyau, ai ba za ka shiga ɗaki ka ɓuye kawai kai ta umunni ba, dole ne mutane za ka samu ka bayyana musu wannan aikin, kamar sadaka a wani lokaci in tubdu sadaqati fa ni'ma hi, musamman don wani ya koyi da kai, ko kuma zakka da za ka fitar, shari'a ba ta ce ka ɓoye zakkanka sai ka je ka haka ƙasa ka rufe ba, ai dole ne zaka dauka ka ba wani ne. To akwai aikace aikacen kuma da shari'a ta ce a boye, akwai daga cikin magabata yakan yi qiyamul layli amma yana kuka ga Allah idan ya ji matan shi za ta farka ta gane yana kuka sai ya maida abin mara sai ya maida abin kaman yana mara saboda kada matansa ta gane yana kuka ga Allah akwai daga cikin magabata da Allah ya jarabce shi da ido daya bidin shi ya samu matsala ya koma da ido daya amma shekara 15 matan shi bata san ido daya yake da shi ba bi ya gani da dayan idan shekara 15 yana zaune da matarsa bata san da ido daya yake gani ba wai wannan ma yana ihta sabi ne yana neman lada ne a wurin Allah to aikin alkhairi ne daka ba zai nufaci wani koma bayan Allah ba ya faɗi wannan ne lokacin da wani ya zo yana complain yana ganin kaman Allah bai mishi ba yace kai ka ji tsoron Allah ido ɗaya nake da shi yau shekara na 15 har yanzu ma matana bata san ina fama da matsalan ciwon ido ba bata san idan nan nawa guda ɗaya bane to duk aikin da shari'a ta ce a boye ka daure ka boye musamman za mu dau izina da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake bayani akan mutane bakwai da za su shiga inuwar Allah ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu to tsaban boye aikin alkhairi hagun shi ma bata san abin da daman shi ta bada ba makusantan shi na kusa ba san abin da yake na alkhairi ba da kuma inda yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da yake bi tsakankanin shi da Allah yana karatun alqur'ani ko yana ambaton Allah ko yana tuntuntuni akan halittun Allah alkauniyya ko alayatu shar'iyya sai wannan abu ya taba zuciyar shi fafadat aynahu sai idanunsa suka zabar da hawaye amma fa khaliyan daga shi sai Allah manzon Allah ce irin waɗannan mutane Allah zai musu inuwa ranan da babu ta inuwa sai inuwansa Allah ka sanya mu cikin waɗannan mutane da falalanka zamu dakata anan sai a ga zama ta gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi